sashen Hausa da muryar Amurka yake magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro assalamu alaikum, barkamu da wannan lokacin. Baba Yakubu makeri ne tare da Yusuf Aliyu Harande da sauran abokan aiki. Muke farin cikin sake saduwa da ku a cikin shirin namu na dare da yau Juma'a 26 ga watan Maris shekarar 2021. A cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa wasu ƴan bandaga sun kai farmaki a rukunin gidajen ma'aikatan hukumar hasashen yanayi dake filin jirgin sama na Yakubu Gawan dake haifan a jihar Plateau. Suka sace mutum uku, suka yi garkuwa da mace guda. Bayan haka za ku kuma ji cewa hukumar zaben Najeriya ta INEC ta ce dole ne jam'iyyu 74 da ta soke su a baya su jira hukuncin kotun koli kafin tsayawa neman takara. Bayan haka za ku kuma ji majalisar dokokin jihar Borno ta umurci jama'an tsaron farin kaya da su gaggauta tonin waɗanda suka wallafa wani rahoto da ke cewa ƴan majalisu 23 cikin 28 da ake da su a jihar suna yunkurin tsige gwamnan jihar Borno Farfesa Babagana Umar Zulum bisa rashin tafiyar da ƴan majalisar. Kamar kowace ranar Juma'a, yau ma Muhammad Awal Garba na tafi da rahoto na musamman, amma kafin nan ga Yusuf da labaran duniya.
Wani dan majalisar dattawan Amurka da shugaban Amurka Joe Biden ya tura kasar Habasha a matsayin manzon wanzar da zaman lafiya. Ya ce ya nemi Prime Minister Abiy Ahmed da ya bada umarnin tsagaita wuta a yankin Tigray, amma an yi kunnen kashi da roƙon nasa. Na roƙi da ayyana yarjejeniyar tsagaita wuta da ake yi tsakanin ɓangarorin biyu, abinda Prime Minister bai amince da shi ba. Kana na roƙi a samar da yanayin tattaunawar siyasance a yankin Tigray don samar da rayuwar siyasa a nan gaba mai inganci. Senator Chris Coons ya shaida wa manema labarai lokacin wata ganawa a jiya Alhamis. Senator Coons na hannun daman shugaba Biden ne, kuma mamba ne a kwamitin majalisar dattawa na harkokin kasashen waje. Bai jima da ya dawo da kasar ta Habasha ba, inda ya je don ganin an kawo ƙarshen yakin basasa da ya kwashe watanni biyar tsakanin sojojin kasar na Ethiopian National Defense Force da 'yan tawayen tsohuwar jam'iyyar yankin Tigray People's Liberation Front. Rikicin ya yi sanadiyar mutuwar dubban jama'a, kana ya daidaita wasu kusan miliyan ɗaya. Ma'aikata sun bayyana cewar 'yan gudun hijira da suka arce zuwa kasar Sudan da saura waɗanda yakin na Habasha ya daidaita sun isa sansanoni cikin wahala da tashin hankali. Haka kuma an yi mamata da yawa fyaɗe. A jiya Alhamis, shugaban Amurka Joe Biden ya kwashe tsawon sa'a guda yana amsa tambayoyin 'yan jarida a karan farko tun bayan ɗarewarsa kan karagar mulkin ƙasar. Taron da ya yi don musanta zargin 'yan adawa da ke ganin cewar shi ne shugaban ƙasar da ya fi kowanne yawan shekaru kuma ba zai iya aikin ba. Bayan jawabin da ya yi na kankanin lokaci, inda ya bayyana yadda gwamnatin sake aiki tukuru don dakile yaduwar annobar corona, ya amsa tambayoyi daga 'yan jarida goma wanda ya dinga kiran sunansu ɗaya bayan ɗaya. A ranar da yake cika kwanaki 55 da kama aiki, mafi akasarin tambayoyin da aka yi wa shugaban kasar sun jibanci bakin haure, musamman akan yadda gwamnatin ke yi da yara 'yan gudun hijira da aka zo da su iyakokin kasar. Akan abubuwa da suka shafi cikin gida kuwa ya bayyana amsoshin ne ba tare da shiri ba, amma dangane da abin da ya shafi manufofin kasashen waje, ciki har da waɗanda suka shafi kasar Afghanistan da China, da alamar ya amsa su ne yana duba takarda. Biden ya yi magana da tafi ɗaukar hankali akan abin da ya shafi zaben shugaban kasar mai zuwa nan da shekaru uku masu zuwa, inda ya ce yana da ƙudurin sake tsayawa takara a shekarar 2024. Amma ya ce ba shi da tabbaci ko jam'iyyar adawa ta Republican da ke fama da matsalolin cikin gida za ta yi tasiri a lokacin. Labaran duniyar kuke sauraro kai tsaye daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. A jiya Alhamis an kashe mutane 9 a Myanmar, a cewar rahoton da kungiyar taimakawa fursunonin siyasa ta fitar. Kwana ɗaya bayan zaman gida da suka yi a ranar Laraba, wanda kusan ya mayar da titunan wayam a mafi akasarin garuruwan ƙasar. Rahotanni da dama na bayyana yadda sojoji suke amfani da ƙarfi don tirsasawa masu zanga-zanga a birnin Malwabin da Hamam, babban birnin jihar Karen. Haka sojoji sun fada kan wasu da ke juyayin mutuwar ‘yan uwansu a fadin kasar, tare da samun rahoton wani mutum ɗaya da aka harba kuma ya mutu. Rahoton kungiyar ta AAPP ya ce sojoji sun kashe akalla mutane 320 a lokacin gumurzun. Daya daga cikin waɗanda aka kashe yarinya ce mai shekaru 7 da haihuwa, wanda aka harbe ta a ranar Talata lokacin da sojoji suka kutsa kai tsaye cikin gidansu, a cewar jaridar Myanmar Now da Reuters.
Wasu ‘yan bindiga da ba san ko su wane ne bane sun kai samame a rukunin gidajen ma’aikatan hukumar hasashen yanayi da ke filin jirgin sama na Yakubu Gawa da ke Haifan a jihar Plateau. Suka sace mutum uku, suka yi garkuwa da mace guda. Ga dai Zainab Babaji da ƙarin bayani a cikin wannan rahoto.
Wasu ‘yan bindiga sun kai farmaki a rukunin gidajen ma’aikatan hasashen yanayi da ke filin jirgin saman Yakubu Gawan da ke Haifan a jihar Plateau, suka sace mutane uku, suka kuma yi garkuwa da mace guda. Lamarin ya auku ne a daren jiya Alhamis, kamar yadda wani ma’aikacin filin jirgin saman Anthony Alfred ya shaida min.
A maganan da nake maki yanzu, ina tsine inda wa'annan ‘yan bindiga suka zo sun dauki mutumin nan ya escape, suka dauki matan shi, kuma an kika tuna na taimaki an kashe nebo dina a daji, ni na je na dauki gawan shi da wayansu ‘yan tsaro. Last year around July 31st.
Da wani lokaci wato ‘yan bindigan suka shigo?
Kamar karfe 8.
Amma sun shigo da bindigogi ne, kun ji karan bindiga?
Akwai karan bindiga sosai ma. In fact, ni na dauki MP shelf din guda ɗaya na mika ma aviation security.
Mutum nawa ne suka yi garkuwa da su?
Mace ne guda ɗaya. Da guda uku ne, sai biyu suka escape. Da safen nan ma muna ji wai sun kira ko wai a ba su miliyan 10.
To wani yanayi ake ciki a wurin?
Mun je gidan dai an yi addu'a, duk yanda suka yi dai Allah dai yayi naka iko.
Kun shaida ma wato jami'an tsaro?
Yanzu ma mobile police sun zo da kuma su police. An zo aka ce wai za a bar sojoji guda 25 a nan kwata. Ba a gyara gidan ba, kin san abin da ya gamshe filin saukan jirgin sama. Inda manyan ke sauka, wurin ne zaki ga sojoji da police suna gadi. Masu aikin kuma an bar su kawai hannu rambana.
Kenan ba ku da tsaro da ya kamata kenan a wurin?
Babu.
Takamamme me kake ganin kamar ya kamata a yi?
Federal government aka ce a fence wannan wurin that is porous.
Kakakin rundunar 'yan sandan jihar Plateau ASP Uba Gabriel a sakon da ya aike min ya ce rundunar 'yan sandan ta samu rahoton wasu ɓata gari sun shiga gidan ma’aikatan hukumar hasashen yanayi ta Najeriya da ke Haifan, suka kuma yi garkuwa da mutum guda. Sakon na kakakin 'yan sandan ya ce tuni rundunar ta tura jami'anta masu bincike suna kokarin kwato wacce aka yi garkuwa da ita da kuma kamo waɗanda suka yi garkuwan. Lamarin na zuwa ne a daidai lokacin da gwamnan jihar Plateau Simon Lalong ya ce za su tsaurara matakan tsaro a fadin jihar, ciki har da filin jirgin saman da shugaban ƙasa ya amince a zaman na ƙasa da ƙasa da za a riƙa safarar kayayyakin amfanin gona.
Majors Airport is now confirmed as an international airport for agricultural products.
Yace gwamnatin tarayya ta keɓe kuɗaɗe don yin ayyukan gine-gine a filin jirgin saman da za a fara safarar kayan amfanin gona. Lalon ya buƙaci goyon bayan 'yan jarida da su taimaka wa jami'an tsaro da sauran hukumomi don daƙile matsalolin garkuwa da mutane da sauran ayyukan ta'addanci.
The what we are doing in the whole on the north in addressing the issue of kidnapping and also addressing the issue of banditry.
Gwamnan jihar Plateau kenan Simon Lalong. Zainab Babaji, muryar Amurka daga Jos a Najeriya.
To a gaida Zainab Babaji da wannan rahoton. A Najeriya har yanzu tsugune bai kare ba tsakanin hukumar zaɓe mai zaman kanta ta Najeriya wato INEC da jam'iyyun siyasa 74 da hukumar ta soke su a baya sakamakon rashin samun nasara a babban zaɓen shekarar 2019. Kuma kotun ɗaukar ƙara ta yanke hukunci kan INEC ta maida wasu jam'iyyu 22 matsayinsu na kasancewa jam'iyyun siyasa da za su iya tsayawa neman takara, amma INEC ta ce tana kan bakanta na dako hukuncin kotun kolin ƙasar. Wakiliyarmu Halima Abdulra'uf ta aiko mana da wannan rahoto.
A cikin watan Fabrairu shekarar 2020 ne hukumar zabi mai zaman kanta ta Najeriya wato INEC ta bayyana matsayinta na soke jam'iyyu 74 sakamakon rashin samun nasara a zaben shekarar 2019 da dai sauran wasu dalilai masu nasaba da rashin cika wasu sharuɗoɗin yin rajista a matsayin jam'iyyu inda jam'iyyu suka garzaya kotu daga bisani hukumar INEC ta bakin kakakinta Malam Nick Dazan ta sake jaddada matsayinta na cewa tana kan bakanta na dakon hukuncin kotu koli kafin ta dauki mataki na gaba.
Mu kuma zabe a bangaren mu kuma bisa ga fahimtar mu ba mu gamsu da wannan yanka hukuncin kotun aukaka kara ba. Shi yasa muka garzaya zuwa kotun koli mu sami cikakken bayani bisa ga irin fahimta namu na dokokin zabe da kuma kundin tsarin mulki. To kawo yanzu kotun koli ba ta riga ta yanka hukunci ba. To kuma bisa ga doka bai kamata ba a ce ana sauraron wannan yanka kunci ai wani abunda zai zama kamar ana katalandan ma ita kotu dole ne a saurari kotu sai yayin da sai ka hukunci hukuncin ya zo dai da fahimtar mu ko kuma ya saba mu fahimtar mu yanda muka san doka yake kenan
demokratin tibi fitaccen lauya barista mai nasara kogo game da wannan matsayin na INEC ya bayyana cewa
ta samu suke in dai bata samu suke of execution ba then position na court of appeal shine yake sama shine yake aiki
Umaru Muhammad mai zabura gaban jam'iyyar NDLP da ke daya daga cikin jam'iyyu da INEC ta soki ya ce bai kamata INEC ta ke mutunta umarnin kotu ba
a gani na shugaban INEC ya ce ba zai sauraren kotun koli da ta mai da jam'iyyoyi ba ya ce ba zai yarda da umarnin ka ba zai mayar ba wannan ba daidai bane tunda ita duk duniya bawo abinda aka dogara gare ta in ba kotu ba hatta shugaban kasa kotu ta aje shi kuma kotu ta yarda da aikin sa shi ma shugaban INEC kotu ta aje shi kotu ta yarda da aikin sa to dukkan mai rai na duniya in yace zai aikin gaban sa dari a bata hukunta shi to yace kina cin gashin kansa babu tari'a akan sa to wannan ya bata zamantakewa kuma ya karya ma kotu mutuncin ta kuma ya karya dokar kasa duk wanda bai yarda da shari'a ba
suna na Alhaji Musa Adamu Takai daman ni na kai su kara ai ni ne national chairman na ACD Advanced Congress Democrat kuma akai ana kara akan tayi kurakurai kuma mun kai har appeal court ta ba mu jujuma cewar abinda ana kai kurkure tai shine satin da ya wuce saboda maganan zaben da za a yi a Alambara shine gaba daya mu muka je ana muka rubuta takardu na maganan primary ana takarba tai mana su tamfi ka ba mu bayan mun bar ana kuma ban san me ya faru ba sai nake ji a iya ana tana cewa ita ba za ta me ba to me dalili takarbi takardun tai su tamfi to saboda haka shugabancin ANEC wato akwai rauni a ciki saboda menene rauni abubuwan ba dan Allah ake yi ba
a nasa bangare tsohon dan takarar shugaban kasa karkashin inuwar jam'iyyar LP Malam Usman Zaki Muhammad ya bayyana nasa ra'ayi kan lamarin
lamarin yau shi a hankali domin babu yadda za a yi a ci a kasar da muna da jam'iyyu kusan 120 muna da yan takara na shugabancin kasa kusan 120 ya zama hauka ya yi takara a jam'iyyar Labour Party waɗanda aka proscribe waɗanda ba su da office ɗinsu yana cikin motar su yana cikin jikin kuɗin su duk inda suka ce office ɗinsu yana nan tare da su ba su da office ba su da magoya baya ba su da mabiya su ne kawai don ya zama jari hujja gare su lokacin da aka za a yi takara a ce ai muna da jam'iyyu kaza dan takara mai karfi mai kuɗi sai neme su don haɗin kai wanda ba su dan ba su yin komai wanda aka yi aka yaka don siyasar suka yi yawa mai amfani su suna fari ai na kuka gaba ɗaya bai kamata mu wuce jam'iyyu ko guda hudu ko biyar ba
ai na dai ta ƙara jaddada cewa jam'iyyu 18 take sanar da su waɗanda za su iya tsayar da yan takara kamar yadda dokar zaɓe ta tanadar Halima Abdulrauf Murai Amurka daga Abuja Najeriya
a gaida Halima Abdulrauf da wannan rahoto Majalisar Dokokin Jihar Borno ta umarci jami'an tsaron farin kaya da su gaggauta tono waɗanda suka wallafa wani rahoto da ke cewa 'yan majalisa 23 cikin 28 da ake da su a jihar suna yunkurin tsige gwamnan jihar Borno Farfesa Babagana Umar Zulum bisa rashin tafiyar da 'yan majalisan cikin kwanaki uku kenan da ake taji-tajita a cikin yanar gizo da kafafen yaɗa labarai a garin cewa 'yan majalisan jihar na yunkurin tsige gwamnan jihar Borno. Daga Maiduguri ga rahoton Haruna Dauda Biyu.
Majalisar Dokokin Jihar Borno ta umarci jami'an tsaron farin kaya da suka gauta kamo wanda ya wallafa labarin cewa ɗan mulkin jihar su 23 din 28 da ake da su na yankurin tsige gwamnatin jihar Borno Professor Babagana Umar Zulum bisa rashin tafiya da ƴan majalisun kusan kwanaki uku kenan dai wannan jita-jita take yawo a cikin gari ta yanan gizo da kuma wasu kafafen yaɗa labari da ke nuna da cewa ɗan mulkin jihar su 23 din 28 da ake da su na yankurin tsige gwamnatin jihar Borno da ba dan sanya bakin tsohon gwamnatin jihar Borno Kashin Shatima ba wanda hakan ya tada wa gwamnatin hankali ganin wannan batu ne dai majalisar dokokin jihar Borno ta kira wani taron gaggawa wanda ta karanta wannan batu Honorable Abdulkarim Lawan dai shine kakakin majalisar dokokin jihar Borno wanda ya jagoranci wannan zama kamar abin da ke cewa
bayan da mu as Borno State House Assembly members har ma hawai zamu cire gwamnatin mu me yayi mu da gwamnatin mu zama mu lafiya kalau kullum safe rana da daddare kullum muna tare duk ayyukan da muke yi Borno State House of Assembly da executive da governor duka tare muke yi duk wanda yayi wannan maganan nan maganan shi kariya ne mun ko kuma yana da wani shaida ya zai ga duniya
kina kuke ganin wannan jita-jita ya fito
through the social media kawai mutane suna buga mana waya eh ga abin da yake faruwa daidai gaskiya ne a mu dai ba mu san wannan abun ba ba mu da sani kuma ba House of Assembly aka yi concoction wannan abun ba a waje ne to duk wanda yayi wannan abun mun kira security agencies da Allah su kawo shi into order ai kokari ai arrest din shi ai prosecution din shi saboda don abin da yayi absolutely kariya ne
a cikin wannan zargi da suke cewa kamar tsohon gwamnati ya shiga cikin shi zaku janye wannan batu na ku
to abin da bai faru ba inda a ce ya faru za su ce tsohon gwamnati ya shiga ciki amma abin da bai faru ba ya za shiga abin da ma tamsan ma abin da bai faru ba babu inda ya tashi babu ma wani abu ma kaman haka
na kuma tambaye dan malisa mai hukumar mazabar biyu kudan Yakubu Kimba ko ce na ne suke ganin wannan batu ke tasowa
well shi kowa yana da individual tunani da yake kaman ni personally tunanin da nake wasu ne yan tsiraru da suke tunanin maybe haka din zai iya ba su dalili na limelight a cikin mutane politically bara amma mu kamar yadda na gaya maka duk wani magana na siyasa ko wani abu babu wani abu makamancin wannan so mu Borno State Assembly muna tare da gwamnati mu 100%
Malam Alhaji Dan Borno dai wani mai ruwa da al'amuran da kakai ya komo ne a jihar Borno ka kuma yadda yake kallon lamarin
na ni mutum ne wanda nake so a ba kowa incin sa ba zan iya ce musu kar su nemi incin su bane ina goyen bayan in abu haƙƙin su ne su nema in abu incin su ne su nema amma su ma fa su ci gaba da aikin su yanda ya kamata kar su zo su zama ƴan amshin shata domin baka manta ba a jamhuriyar ta 1999 suka tsige Balarabe Musa ba a jihar Kaduna to kaga ire-iren wannan yanzu tun daga lokacin an tsige mai mangoro Adamawa in zaka abar su su yi aikin su za su yi tsige kuwa
yanzu dai abin da gani game da wannan lamari shine yadda hukumomin tsaro za su aiwatar da aikin su wajen mankalo wanda suke da hannu wajen wallafa wannan rahoto da hakan ya jawo muhawara mai zafin gaskiya fatin jihar Haruna Daudabiu muryar Amurka daga Maiduguri a Najeriya
to madalla a gaida Haruna Dauda kada a shafa wannan shirin na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC yanzu kuma lokaci ne da Muhammad Awal Garba zai kawo mana rahoto na musamman
Sauran mutanen wanda suka fashe da sama da shekaru 11 suna kai ranar su a kasashen kamar Najeriya ta da kuma kasar Jamhuriyar Nijar sun sake halaka mutane guda tara uku daga cikin su wanda suka kwanta dama zira ta sojoji ne na kasar Jamhuriyar Kamaru sai dai kuma sauran guda shida fara hula ne wadanda su ji ba su gani ba a ranar da ga mahallan Boko Haram suka kai a wannan makon a jihar Alewa mai nisa ne kuma sojojin da suka nasa rayukan su a yankin tafkin na Cadi da karin tsaron haɗaka ne domin su kakkaɓe maharan na Boko Haram wanda suka samu asali daga ƙasar tarayyar Najeriya ƙungiyar haɗin kan da ake kira Post Military National League FLM a Karanci suna iyaka ƙoƙarin su domin su cewa sun cimma ƙoƙarin su wajen gamawa da harin da Boko Haram suke kaiwa a yankin na tafkin Cadi kuma har ma da kan iyakokin ƙasashen guda huɗu Malam Yahaya Barista mazauni ne a jihar Arewa mai nisa ƙasar Jamhuriyar Kamaru musamman ma a garin Kusiri wanda take gab da yankin na tafkin Cadi kuma mai hasashe ne a kan yaƙin da ƙasashen guda huɗu suke yi da mayakan na Boko Haram
wato ala hakika abubuwan da suke faruwa a wannan kasashen guda hudu wato a yankin tafkin Chadi wato fitinan yan ta'addan Boko Haram idan ka dauka kasa ta biyar wato ita ce kasar Benin wato Kotono wadda ainihin fadan nan bai shafe ta ba amman ta kawo sojojinta duba ga cewar ya shafe ta ta fannin tattalin arziki na economic domin ta dogara ga wannan kasashen guda hudun sune waɗanda suke bata nono tana tafa a gaskiya yakin Boko Haram abu ne wanda yake an shafi shekaru goma ana gudanar da wannan yakin amma shekaru goma nan a wannan lokacin kowace kasa tana yaki a cikin gidanta ne tunda aka hada rundunar haɗin gwiwa nan kwata-kwata bai wuce shekara hudu biyar ba rundunar haɗin gwiwa karkashin jagorancin Nigeria kuma sansanin su wato a birnin Jemena wato a kasar Chad to alhamdulillah gaskiya an samu ci gaba kwarai da gaske duba ga cewar yanzu mun ga alamu da gaske suke yi idan ka duba irin yanda shugaban kasar Chad Idris Deby ya ragargaji Boko Haram a shekaran da ta gabata kuma a halin yanzu a da akwai sabani wato iyakoki tsakanin wannan kasashen guda huru akwai sabani tsakanin jami'an tsaron su kansu tsakanin wannan kasashen guda huru akwai sabani tsakanin al'umomin wa'annan kasashen tsakanin su saboda rashin bada bayanan sirri ta bangaren yakin ta'addancin Boko Haram a gaskiya a wannan lokacin kwanan nan an canza hafsoshin mai kula da mai jagorantan operation anti Boko Haram wato waɗanda suke yakin Boko Haram wanda rundunan su a tafkin Chad wato a Jemena kwanan nan an canza commandant kwanan nan cikin kwana goma nan haka an canza commandant yanzu haka wanda yake an sa wani commandant wanda zai jagoranci wannan rundunar a gaskiya a halin yanzu abubuwan da suke faruwa a wannan kasashen shawaran da zan ba waɗannan kasashen ko da rundunonin sojojin mu na farko a yaƙi cin hanci da rashawa a fannin tsaro tukunna a yaƙi cin hanci da rashawa kuma ya kamata a ce jami'an tsaro ainihin na wannan haɗin gwiwa ya kamata su haɗa kansu shugabannin mu ya kamata su haɗa kansu idan suka haɗa kansu domin kullun ina fada Boko Haram ba su da ƙasa Boko Haram duk inda suka kafa daular su nan ne kaso su to amma mu kasashen mu ko sojojin mu suna cewa mu ɗan kamar ne ko mu ɗan Najeriya ne ya kamata a ce a mai da wannan yakin ba maganan ƙasa ba a mai da wannan yakin na daula ne daular Boko Haram a ce yaga ba wai a ƙasar Najeriya ko ƙasar Chad ba kuma ya kamata sojojin na inganta musu makamai general Muhammad Attahiro shugaban hafsan sojojin ƙasar Najeriya kwanan nan naji yayi bayani kuma da kansa ya zo birnin Jemena kuma ya ƙara ƙarfafa musu gwiwa kuma gaskiya ya bada bayanai sosai waɗanda suke masu gamsarwa kuma a halin yanzu haka bangaren Najeriya kasar Borno wato Maiduguri sojojin Najeriya suna shiga kuma gaskiya ana samun nasara to ni kam shawaran da zan ba su mamma Awal Garba ya kamata a ce su ƙara kaimi na farko kenan na biyu a inganta musu albashin su kudaden su na uku a basu makaman zamani na hudu a basu na'urorin hangen nesa inda za su hango yan Boko Haram daga nesa na biyar ya kamata a ce sojojin kasa su samu cikakken haɗin kai tsakanin su da sojojin sama domin wannan rundunar sojojin kasa ne ya kamata a ce a hada rundunar da sojojin sama su rinka fita operation tare su rinka yaki tare su rinka harkan yaki Boko Haram tare na sama suna sama na kasa suna kasa to insha Allah kuma a basu na'urorin hangen nesa a inganta musu rayuwansu a nuna musu ana son su domin yawanci sojojin suna kuka da matsalolin da suke damun su ministocin tsaro Chad Cameroon Niger da Nigeria ya kamata su zauna su tattauna da generalin su su san su yi abun kamar suna yi ba kullun suna nan a baki ba ya kamata a ce amma gaskiya suna kokari daidai gurgudo kisan soja guda uku da aka yi a Kamaru wani abu ne wanda yake wato shure-shure ne baya hana mutuwa mu wannan duk baya ba mu tsoro game da jaruman sojojin mu kuma akwai su kuma suna nan suna kan aikin
na samu ganawa da daga cikin ɗan mamatan wanda suka mutu a filin daga da abinda ta shaida mini
Gaskiya ban ji daɗi bayan da iyayenmu suka rasa ransu a wajen yaƙi da ƴan ta'adda, kuma sun tafi sun bar mu mu ƴaƴansu da kuma matayensu ba wanda zai kula da mu.
To yanzu ne kukanki ga gwamnatin ƙasar Kamaru wajen ganin cewar sun tallafa muku musamman ta bangaren karatu da kuma rayuwa na yau da kullum a daidai wannan lokaci.
To mu dai muna kai kukan mu ga gwamnati da su taimaka ma rayuwarmu, kasancewa yanzu ba mu da iyayen da za su taimaka mana ta fannin karatun ma ba waɗanda za su kula da mu. Muna fatan dai za su kula da mu yanda su iyayen da suke kokari su kai mu makaranta, kuma yanzu iyaye mata kawai ya rage mana ba maza.
Haka zalika ɗaya daga cikin matan da suka rasa mijinsu, malama Rashida, ita ma ga irin kokamin da ta yi kan gwamnatin ƙasar ta jamhuriyar Kamaru.
Ni matan ɗaya daga ciki ne, muna neman dai tallafin gwamnati a san yadda za a yi da mu, domin mazajenmu masu taimaka mana sun rasa rayuwansu a cikin a yaƙin nan. Yanzu mu muna tuna ga ƴaƴa ga ƴan uwa, dama su ne masu taimaka mana, yanzu muna tuna ya za mu da ƴaƴa kuma da kanmu mu ma.
Sai yanzu me kike tunanin cewar za a yi taimaka muku?
A'a, wajen karatun ma da rayuwar yau da kullum, don ba taimaka mana ba ya za mu da ƴaƴa da ƴan uwa da mu kanmu. Ba mu da masu tallafa mana, dama su ne.
Yanzu ba ta ganin cewar gwamnati za ta iya biyan waɗansu jiya tun da yake a filin daga suka rasa rayuwarsu?
Da za su biya kan da da kyau, don haka ake ba a biya. Da za su biya kan gaskiya da mun kan mun ji daɗi. Domin an kashe mutane da yawa su ce za su biya ba su a biya. Da za su biya kan gaskiya da mun ji daɗi, don iyalanmu ba mu san da za mu yi da su ba.
Na ne mijin gabatin jami'in hulɗa da al'umma na ɓangaren hukumar tsaron ƙasar jamhuriyar Kamaru, na yi ta buga wayarsa ba ta shiga, Muhammad Awul Garba, muryar Amurka daga ƙasar Kamaru.
To madalla, yanzu kuma ga Awul Garba ya sake dawowa da labaran wasanni.
Wasanni a taƙaice.
Ƙungiyoyin wasanni na Najeriya na ƙasar, sai dai kamar akwai lauje cikin naɗi ta ɓangaren shugaban hukumar ƙwallon ƙafan ƙasar da kuma ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta duniya FIFA, har ma da kotun da ta tasa, waɗanda suke bin yanayin ƙwato haƙƙin ƙungiyoyin ƙwallon ƙafa na nahiyar Afirka. Malam Zakari masani ne na harkokin ƙafan nahiyar Afirka, ga abin da ya labarta mini.
To Malam Awul Garba, ni a matsayina na wato wanda yake sharhi kan lamuran wasanni a nan ƙasar Kamaru, musamman ma ɓangaren wasan ƙwallon ƙafa, a gaskiya sai mu ce dai Allah wadai, game da al'amuran da suke wakana yanzu a ƙasashen kuma ƙasarmu na Kamaru. Saboda idan ka duba abin da ake ciki, wato gaskiya abin ban haushi ne, kuma abin a yi Allah wadai ne. Ya za a yi a ce kotu da ke kula da wasanni, wacce idan akwai matsala ake shigar da ƙara, to shi zama da yanzu ita wannan kotun ta fitar da sakamako, ta baiwa ainihin ƙungiyar mai tafiyar da wasan ƙwallon ƙafa a ƙasar Kamaru gaskiya, ta ba shi damar cewa shi ne ita wannan ƙungiyar za ta tafiyar da wato kakar da aka saba tafiyarwa, kakar bana na 2020 zuwa 2021. To ka gani ba karin farko bane da wato shugaban hukumar wato Sidi Bombo Juya yake watsi da sakamakon wannan kotun, da General Jesse Ninge shugaban League National Football Professional masu tafiyar da lamuran wasanni a Kamaru, musamman ma ta ɓangaren 'yan takale da ƙasa, isa ga shigar da ƙara cewa har ila yau ta ko ita hukumar wasan ƙwallon ƙafa tare da shugabanta wato Sidi Bombo Juya yake nan, ba su amince da wannan sakamakon ba, ba su fara aiki da wannan sakamakon ba, da zai ba shi damar tafiyar da wasannin ƙwallon ƙafa a ƙasar Kamaru.
Muhammad Awul Garba, muryar Amurka daga ƙasar Kamaru.
Madalla a gaida Garba. To ma sauraro gabaki da abin da ya sauka kenan a cikin jerin shirin namu na yau, sai kuma gobe da safe idan Allah ya kai mu za ku ji wasu abokan aikin mu da wani sabon shiri da misalin karfe 6 na safe agogon Najeriya, Niger, Kamaru da Chadi, wato karfe 5 kenan agogon Gada da GMT. Yanzu a madadin Yusuf Ali Harande da ya taya ni gabatar da shirin, da Julie Lazar Bishop da ta hada mana sauti, da ma injiniya mu na wannan daren Baba Yako Makeri da na shirya na kuma gabatar daga nan Washington nake sallama da ku. Allah ya ba mu alkhairin da nasa. Amin summa amin. Assalamu alaikum.